أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل تفسير المنوة رمضان شكرا جبو إيادة تاريخ حدود 30 دبقي إجرى من زن الله صلى الله عليه وسلم لدى مكة زوى مدينة وان دي 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 شكرا جبو بيود شاشدة ميلادية أيون إن شاء الله زامي مجلة فينا 20 دبقي كما أجي مزع كرشن سورة النسل يقوم إن شاء الله زام تاشي أفرقون سورة المثل. سورة المثل سورة مكية وتوبن جلي تعالى توقد ديتا ثم زم الله صلى الله عليه وسلم إنا قريم مكة دي قوريا قوما مدينة با سننتنا دا آيو يبودا ديار فمن نتكي كانت رواكم شيني بياني أكن حلقن أبو لهب لأينهم ما تسا سوى دا سوطر دا من زم الله صلى الله عليه وسلم دا سكيه دا قوما أتين الله saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bada labarin wato halayen su da yanda karshen su zai kasance. Allah ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim yake tabbaya da adila hadi
bismillahir rahmanir rahim tabbat yada adila hadi wa tabb ma أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake tabbas ya da abila habi Allah ya halakar da hannayen abila hab wato Allah ya halakar da shi gaba ɗaya sa laraba sukan yi dilaful juz'i bi iradatul kull wato Allah ya halakar da hannayen sa Allah ya halakar da shi gaba ɗaya akirin sai Ubangiji ta'ala yake cewa wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku jefa hannayen ku zuwa ga halaka ma'ana kar ku jefa kanku zuwa halaka to anan ba hannayen kawai ba shi din gaba ɗaya sa aka yi addu'a Allah ya halakar da shi tabbas ya da abi lahab Allah ya halakar da Abu Lahab wa tabba kuma ya halaka din ya halaka ya lalace ya yi asara wato malamin tafsiri suka ce al-awwal du'a'un wa thani khabar to da ka na farkon mummunar addu'a ce masa na biyun kuma ana ba da labari wato Allah ya halakar da shi kuma ya halaka ma wato an karbi addu'a ma to dama waye addu'a ubangiji ne subhanahu wa ta'ala to da ga yarga ya amsa kuma ma har ya halaka shi saboda haka ubangiji subhanahu wataala anan yana bayyanar da wato halakan Abu Lahab din haka sai at-tababu shine al-khusran alladhi yufdi ila al-halak afara da yake kai mutum zuwa ga halaka saboda haka yayi asara kuma ya halaka gaba ɗayan sa wato ba wai hannayen sa kawai ba Abdullahi ibn Abbas wato kamar yadda ya tabbata a cikin wato Sahih al-Bukhari Abdullahi ibn Abbas yake cewa lokacin da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau saman dutse yana fada ha yaje ya hau saman dutse yana kiran mutane mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aika shi yana addu'a ne a sirrance wato yana da hawa kai a sirrance yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah amma ba a bayyane ba saboda tsoron ainihin mutane kar su cutar da shi ana tafiya haka sai da aka yi shekara uku a cikin sirri sai dai ina san ka yaga alaman kirkin ka da nitsuwar ka sai ja ka gefe ce shi annabin Allah ne Allah ya masa wahayi ya turo shi da cewa ya ga mutane ba abun bauta da gaskiya sai Allah wanda ya bi wannan zai samu tsira wanda bai bi ba kuma to zai halaka to haka yake bi sai bayan ja wasu suna amsawa wasu ba su amsawa irin sa Abubakar kai ke suka karba to ana haka sanda aka yi shekara 23 abin nan shekara 3 akwa shekara 3 ana wannan to daga baya to Ubangiji Ta'ala ya saukar masa da wa'anzir ashirataka al-aqrabin ka gargadi yan uwanka na kusa shikenan to nan ne tare yan uwansa din to shine anan Imam al-Bukhari ya rawaito mana daga Abdullah ibn Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hauta manzuti ya kira ainihin Quraishawa ya sahiba wato jama'a sa gaba dai kowa da kowa yazo shikenan Quraishawa suka hadu masa bayan sun hadu sai yake cewa yanzu ku bani labari idan nake muku akwai abokanin gaba a bayan dutsen nan sun muku sammako ko sun zo sun jiro da yamma za su zo su jira muku za ku gaskanta ni suka ce za mu gaskanta ka saboda ma jarramna alaika kadiban ba mu taba jarraba ka da karyawa saboda haka suka ce lalle na'am za mu gaskanta ka saboda mazala ta sunwa tun kafin ya zama annabi ina shekara 35 a duniya aka saki gina ɗakin Kaaba da aka zo dora Hajarul Aswad aka rufe inda za a yi shi ne zo yanke hukunci saboda sun yarda da shi suka ce duk wanda ya fara shigowa masallaci ne zama shi zai yanke mana hukunci sai zama shi ne ya shigo aka ce kun yarda da hukuncin wannan suka ce haza aminun haza aminun wannan amintacce ne wannan amintacce ne to da aka sun mata wannan lakabin tun kafin ya zama annabi kuma ya zo ya raba musu rigima kuma yanda mun shafa da kisa to shi yasa idan ya bi gaya musu magana ba za su ce ƙarya ba ne to shi yasa da yake yanzu idan na ce muku akwai abokanin gabanku a bayan wannan dutsen da su kawo muku hari za ku yarda da ni za ku yarda dukkaninsu sai suka ce na'am za mu yarda a wata riwayan ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya ba ba ka taɓa mana ƙarya ba shin maganganunka gaskiya ne me zai hana mu gaskanta ka to a lokacin sai manzo Allah ta sai ce fa inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid to ni fa me muku gargadi ne akwai azaba mai tsanani a nan gaba idan ba ku yi imani ba kuyi imani da Allah shi kadai kada ku bauta wa gumaka wanda bai yi ba kuma to akwai azaba a gaban ka shine azaban tashiyar kiyama to da aka gama wannan magana yana gama wannan magana sai shi Abu Lahab sai ya tashi sai ya ce alihaza jama'atana habban daga yace don wannan zaka tara mu sai ya ce halaka ta tabbata a gare ka to sai Allah ta'ala ya saukar da tabbar ya da abi lahabin ya rama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa karshen sura yace abi lahabin Allah ya halaka shi kuma ma ya halaka ma to mazala ta sama an rama masa ne a wata riwayan da lokacin da mazala ya faɗi wannan maganan cewa shi annabin Allah ne yana yi musu gargaɗi lallai su musulunta su shiga addinin musulunci akwai tashin alkiyama don a wata riwayan ko wani hadisin da ya haɗa su ko a wani haɗawan don ya haɗa su kashi daban-daban sai musu yi wallahi innakum latamutuna kama tanamun wala tub'atuna kama tastayqizun wala tuhasabunna ala ma amiltum ko ala ma ta'malun yace wallahi ku dinnan za ku mutu kamar yadda kuke yin bacci kuma za a tashe ku ranar alkiyama kamar yadda kuke farkawa daga baccin ku kuma wallahi za a muku hisabi a bisa abin da kuke aikata to da ya gama wannan magana sai Abu Lahab ya fita yana karkata hannayensa yana cewa tabban daka sa'ira yau alihaza jama'atana ina haka kamar mai mamaki ya za a iya zo da irin wannan ya za a iya zo da irin wannan abu shi kenan sai wa masai zagi manzo Allah ta sunan sai halaka ta tabbata a gare shi a don wannan ne zai tara su to shine Allah ta'ala ya saukar da tabbani ya da abi lahabin wa tab to amma a lokacin shi babban sa Abu Lahab ya ce zai iya kare shi don manzo Allah da farko da ya tara su zai faɗi wannan maganan shi Abu Lahab zai fahimci cewa kamar ainihin ba zai samu shiga ba in ya faɗi maganan ma ba za a yi daba sai ba su suka watsi daga baya ta ke tara su da ya tara su sai ce to ni ina muku gargaɗi ni manzon Allah ne kuma ni Allah ne ya aiko ni ku yi imani da ni ku yi imani da Allah subhanahu wataala in ba haka ba akwai azaba wato ainihin da take fuskantar mu to kafin ya faɗi wannan maganan Abu Lahab abin da yake cewa a lokacin ya ce mu ba karka mana yarinta karka mana yarin da ba wani yazo da abun kunya a dangin sa irin abun da ka zo da shi to amma Abu Dhabi yake masa kai bayanin ka zamu kare ka abin da Abu Dhabi yake kai bayanin ka zamu kare ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tabbatar da Abu Dhabi zai kare shi shige na sai Abu Dhabi sai zai kare shi sai faɗi magana to wannan shine ya bayyana ainihin wato wannan hukunci ko kuma wannan manzoncin nasa a wurin kowa da kowa inda ana jin tajita-jita ne ma yanzu kuma ta tabbata cewa wato shi manzon Allah ne kuma ya fito a bayyane ya gaya musu. To Abu Lahab wannan bakashin manzanin da ya faɗa sun jawo masa masifa sosai. Abu Lahab ɗaya ne daga cikin babbanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sunansa Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, alkunyansa Abu Utba, kuma an ambace shi da Aba Lahab ko Abu Lahab da ishiraki wajhi saboda fuskarsa tana da haske, don asali Lahab shi ne kamar hasken wuta haka ko benin wuta na sama, saboda mutum ne mai haske sosai shi ya sa aka ambace shi, suke ambatonsa Abu Lahab su mutanen jahiliya, kuma ya kasance yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana walakanta shi kuma cutarwa mai girma, kuma ainihin yana cutar da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Zinad ya ji wani mutum ya bani labari wanda ake ce masa Rabi'atu bin Abbas, wanda ya kasance mutum ne ya rayu tun zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci, kuma ya musulunta sai yake ce min wata ran ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin jahiliya a wata kasuwa da ake ce masa Suqu Zin Najjar, a wannan kasuwa ta Makka wanda mawaƙa suke baje kolin su na waƙa a ita. Ya ce to sai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa Allah, ya kula da kai imani ku faɗi la ilaha illa Allah tuflihu, za ku rabauta, za ku samu rabo in kun faɗi la ilaha illa Allah. To mutane sun haɗu wato ainihin a wurinsa, kowa da kowa yana jin wannan da'awar. Ya ce to amma akwai wani mutumi mai hasken fuska mai harayi garke wanda ya yi kitso guda biyu a ainihin kansa, yana tsaye a bayansa yana cewa innahu sabi'un kadibun, wannan wanda ya bar addini iyaye da kakanni ne maƙaryaci ne, kar ku yarda da maganarsa. Ya ce to shi kenan, kuma yana binsa duk inda ya shiga, in manzon Allah ya yi ya ce a zo a yi imani, shi kuma sai ce a'a wannan fa ya kauce wa addini iyaye da kakanni maƙaryaci ne, kada ku bi shi. To ana nan abin nan sai ya tambaya ce ni kan wannan waye ne, sai ya ce masa ya ga ammuhu Abu Lahab. Aka ta wannan babban sani Abu Lahab man ama ya rawaito wannan hadisi a wata riwayan Abu Lahab din cewa ya haza yuridu minkum an tasduqu Lata wal Uzza ila ma jaa bihi min al-bid'ati wal dalala, wato wannan mutumin fa abun da yazo muku da shi yazo ne yana son ku bar bautan Lata da Uzza ku koma bautan abun da yazo da shi na daga bid'a da fata, wai abun da manzala ta kuma zo da shi bid'a ne kuma fata ne, fala tasma'u lahu, kada ku saurare shi wala tattabi'u, kada ku bi shi. Wannan hadisin shi ma ingantacce ne, to kaga wannan ba abun mamaki bane, don kada talle wani abu na shari'a sai wani zai fi maka karna kake yi, domin Fir'auna ma ya irin wannan, sai sa ake misali da cewa sara Fir'aunu wa'izan, Fir'auna ya zama mai wa'azi, don ya gaya wa ainihin mutanensa ma urikum illa ma ara wa ma ajikum illa sabila rashad, saboda haka abun da nake hangowa ba ku hango shi ba, ni akwai abin da na hango, kuma ina tsora ku akan tafarki ne madaidaici, kuma ina kiran a bauta masa ne shi Fir'auna, a bar bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne a nan Abu Lahab shi ma ya ce ai wannan abin da ya zo da shi din bid'a ne kuma ɓata ne, ya za a ce a daina bauta wa gumaka wanda iyaye da kakanni suke bauta musu. Wannan shi ne ba abun mamaki ba ne idan kana kira zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani ya ce maka ka zo da sabon addini ko ya ce maka bid'a kake yi, wannan babu abun mamaki, saboda Fir'auna ya yi irin wannan, Abu Lahab shi ma ya yi irin haka. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya tallata addinin a wajen duk da matsalan da ya samu daga wajen babbansa Abu Lahab, wasu sun yadda wasu ba su yadda ba, Abu Talib bai yi imani ba amma ya ce zai kare shi, sannan daga baya ka saukar da fasda bi masu umar, ka je ma ka bayyana dukkan abin da aka umurce ka da shi ba sai lallai ƴan uwanka ba, saboda haka ya dinga kiran jama'a gabar da yamma kudu da arewa yana kallon ainihin addininsa, duk da cewa Abu Lahab din yana binsa kororo-kororo da duk inda yake tara jama'a ko ya kai mahaddata zai ce ai wannan ya bar addini ina da kakanni ƙarya yake, kada ku yarda da shi. Shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala a nan ya saukar da wannan sura yake tabbad yada abi lahabin, Allah ya halakar da hannayen Abu Lahab, wato ya halakar da shi gaba ɗaya, wa tabba kuma ya halaka, sannan ma a gana an humaluhu dukiyansa bata wadatar da shi komai ba gabarin halaka, wa ma kasab da abun da ya tsururuta na alfurma da matsayi, wato abun da ya nema, wato dukiyarsa ba za ta hana Allah ta'ala ya halakar da shi ba, sannan abun da ya nema na matsayin da yake da shi a cikin jama'arsa ba zai hana Allah ta'ala ya halakar da shi ba. Amma Abdullah bin Abbas ya fassara wa ma kasab ne yake waladahu ma gana anhu maluhu wa ma kasab, dukiyarsa ba ta wadatar da shi ba, kuma haka ƴaƴansa ba su wadatar da shi ba, wannan kuma saboda an ruwaito shi Abu Lahab yana da yaya wato yana alfahari da yayansa yana cewa in abunda annabi Muhammad ko Muhammadu yake fada gaskiya ne yace fa inni aftadi nafsi yawmal qiyamati min al'azab bi mali wa waladi yace in aikata abunda Muhammadu yake fada gaskiya ne cewa duk wanda bai yi imani da Allah shi kadai ba zai shiga wutar jahannama yace to zan fanshi kaina da ainihin yayana da dukiyana daga wutar jahannama da dauka wutar jahannama abun wasa ne to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan sura ma aghna anhu maluhu wa ma kasab dukiyansa da yayansa ba su wadatar da shi ba shine ma'anar ma kasab haka Abdullahi bin Abbas wato ainihin ya faɗa sannan an rawaito cewa Abu Lahab yana da yaya guda uku wato guda biyu sun musulunta amma ɗayan bai musulunta ba su wanda suka musulunta na har sun je yakin Hunain da kuma yakin Taif to sai guda ɗaya ya zama shi bai musulunta ba ana ce masa Uqayba wato shi ya kiya musulunta kuma yana aure da ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ummu Kulthum to shi kuma ɗaya dan nasa Utba yana aure da Ruqayya ita ma ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to karkai mamaki ake to ya za ai kafuri kuma ya aure ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba haramta ba tun da aka dawo Madina ne Ubangiji ta ya saukar da wala tumsiku bi ithnil kawakib saboda haka kada ku aure mata kafirai kar ku riƙe igiyan aure na mata kafirai daga nan aka dinga riba aure amma da mutum yana auren mushrika babu wani matsala ba a haramta ba saboda haka ƴaƴan manzala ta sama kafirai sun aure su amma da gaba kuma an riba tun da ainihin musulunci ya haramta a lokacin musulunci bai haramta ba ne to a lokacin da wannan wato sura ta sauka shi Abu Lahab sai zai samu wannan yaran nasa yake ce musu ra'asi wa ra'sukuma in lam tutalliqa ibnati Muhammadi yake ko kaina ko kanku in ba ku sake yayan Muhammadu ba idan ba ku sake su ba ko ni in girbe kanku ko ku sare kaina ma'ana za a yi gawa dai guda ɗaya tsakanin ni da ku sai zai musu wannan barazana sai suka sake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayansa Ummu Kulthum da Ruqayya wanda kuma su ne waye aura Sayyidina Ali abin nan Sayyidina Uthman Sayyidina Uthman ya aure su ya aure ɗayar ɗayan tare su aka sake ba shi ɗayan ke sake kai masa Dhun-Nurayn ma'abocin haske guda biyu ya aure ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu da ta biyun ma tare su mazala ta sake da ina da wata dana ƙara aura maka saboda matsayinsa ya kai a aura masa ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da suka sake wa'innan ƴaƴan manzala ta sama shi wannan Uthayba wanda bai musulunta ba yayi niyyar zai tafi garin Sham zai je ya fataucin sa can kasashen Sham shi da babansa Abu Lahab sai yake wallahi la atiyanna Muhammadan wa udiyannahu yace wallahi sai na je wajen annabi sai na je wajen Muhammadu na tutar da shi sai da shi alƙawari zai je tutar da manzala ta fa bayan ya sake masa yarda shikenan sai ya tafi yana zuwa ya samu manzala kuma ya ce ya Muhammad inni kafirun bin najmi idha hawa wa bil ladhi dana fatadalla wato ya kafurta alqur'ani wurin wannan najmi da sauran yace ya kafurta alqur'ani sannan sai ya rabu ne tofa yawo a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaman da ya walakanta kirin ka tofa yawo a gaban mutum din ya walakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya take masa yasa to sai manzon Allah ta fara sai fushi da wannan ka san shi walakanci ba da dadi ne duk hakurin ka zai tutar da kawai tutarwan ka hakura amma idan aka rena maka hankali aka walakanta ka to wannan ya fi maka zafi yanzu inda wani zai tuce ka zaka yi hakuri wani ya maka wani abu na tutarwa wanda ba na walakanci ba ne duk zaka hakura amma yana ne ya walakanta kai to zakka ka cikin jama'a to sai kaga in dai kana da mutunci wannan abun zai dame ka kai daga sai ka ji ba za ka yi hakuri ba to shine manzon Allah ta sama sai ya musu wato ya masa mummunar addu'a a wannan lokaci yace Allahumma sallit alaihi qalban min kilabi ya Allah ka sallada mata wata shadda daga cikin shabbogin ka ne ma'ana wata dabba ta halakar da shi daga cikin dabbobi masu halakar da mutane a jeji ko zaki ko damuta ko makamancin wannan a manzala ta sama masa wannan addu'a dike ne yana fita ya tafi hanyar Sham sai zaki kawai ya tare shi ya kaka kaka da shi zaki ya jira a kan sai kurmushe shi ya kaka kaka da shi dike nan ta saka ta kare addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kama shi to shi kuma Abu Lahab shi ma karshen sa ya zo amma cikin walakanci shi ma mutu bayan an dawo yakin Badar da kwana bakwai sai rashin lafiya ya kama shi domin shi bai je yakin Badar ba kila da ya je yakin Badar a can za a je a samu gawarsa don duk su Abu Jahal da suka je manya-manyan nan duk gaba ɗayan su an kashe su a yakin Badar gaba ɗaya an kwantar da su manzala ta sama ya zo ya ɗauke su yasa su a cikin wato wata rijiya ana ce masa qadim abada yayi zuba su gaba ɗaya manyan manyan sai dinga kiran sunan su ɗaya bayan ɗaya ya kai wani dan wani ya kai wani dan wani ya kai wani duk manyan manyan wato ainihin kafiran nan Utbat bin Rabi'a irin su Abu Jahal din irin su Utbat bin Abi Muhaydin da sauransu bayan ya gama kiran su yace inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan muka alƙawarin da Allah ya mana zamu yi nasara akan ku wannan alƙawarin ya tabbata mana ko kuma alƙawarin da Allah ya muku na zai azabtar da ku ya tabbata muku ga kasan ba za su yi magana ba sai sai na umar yace ya rasulullah kaifa tukallimu ajsad la arwah fiha ya za ka dinga magana da jikuna wanda babu rai a jikin su sai manzala ta fara ce wallahi ma antum bi asma ali ma aqulu minhum walakin la yujibuna ita wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba sai dai amsani ba za su iya bayarwa ba to Abu Lahab shi sai yake je yakin Badar sai ya tura wani akwai wanda yake bin bashi sai yace to ka je yakin Badar din nan ka wakilce ni maimakon bashin da nake bin to da duk wani babban mutum a Makka ya je yakin Badar in ko ba zai je ba to zai tura wani a maimakonsa to sai ya tura wanda yake bin bashi yace maimakon bashin da nake bin ka je kai wannan yakin sai zauna a gida amma shi kuma ana dawowa da kwana bakwai sai kama rashin lafiya irin mummunan rashin lafiyar nan wanda yake zama kamar annoba sunan wato ainihin wannan rashin lafiyar adaka shikenan ya zauna kwana uku shikenan Allah ta'ala ya karɓi ransa wato da Allah ta'ala ya karɓi ransa hasken da ya rufe ya kama wari ɗan uwansa ba su zo suka binne shi ba ba san ya mutu ba ya mutu yana wari yana soyi sai daga baya aka ankara cewa Abu Lahab ya mutu mutuwa irin ta wulaƙanci to suka rike yadda za su yi idan ba su binne shi ba abin da ya zama musu aibi shine suka zo suka dinga ɗauka suka haƙa rani da suka haƙa ranin suka ɗauko itatuwa suna ta turawa ba za su iya zuwa su ɗaga shi da hannunsu ba saboda wari da yake da ruɗe wanda ya yi suke ta tura shi da itace suna ta tura shi da itace har suka je suka tura shi cikin wannan rani sannan ba su isa su zo kan ranin su tura ƙasa ba sai suka zauna daga nesa suna jefa duwatsu suna ta jifansa da duwatsu suna jefa duwatsu cikin rani wanda suna binne shi har sai da ranin ya cika da wannan duwatsu daga nesa a jefa wannan a jefa wannan a jefa wannan to kaga shi kuma irin wulaƙancin da ita kenan har suka binne shi shi kenan ya zama wato ainihin tarihi saboda haka Ubangiji subhanahu wataala in ya ga dama ya kama bayansa ai zai kama su ta hanyoyi daban-daban irin Khalid bin Ghira duk cututtuka ne Allah ya subhanahu wataala ya aiko musu gaba ɗayansu suka halaka daga baya dai ƙasar dai ta Makka Allah ta'ala ya gadarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kamar yadda jiya wato muka yi bayani to anan wannan abin da Qur'ani ya faɗa ne cewa Abu Lahab din nan ya halaka to kaga ya tabbata lalle ya halaka din kuma ya bar duniya ba tare da ainihin yana da mutunci ba ko kwana zarra gawarsa ma ta halaka ba ta da mutunci to sai Ubangiji ta'ala yake sayafla naran zata laha wato shi Abu Lahab bayan azaban da ya sha a duniya da mutuwa ta wulaƙanci sayafla naran zai shiga wutar ta ƙona shi zata lahabin wutan kuwa mabokiyar tsarki da kuma belu wato lahab shine irin tsantsan belun wutan nan ba wanda itace yake ci ba asalin tsabar wuta ma'ana zai shiga wuta dai mai tsananin ƙuna wuta mai tsananin wato tarsafi da guruwa wanda take ƙuna-ƙuna mai tsanani ita ce wutar jahannam bayan ya walakanta a duniya sannan kuma a lahira ma zai walakanta zai shiga wutar jahannam a zaman da ta fita duniya to kaga wannan sakamakon ya walakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsora masa wannan wanda haka manzo Allah ta sallama ya wuce a taka shi ya wuce a walakanta shi ya wuce a gaya masa wato ainihin maganganu dan gatan Allah ne babu wani dan adam mai daraja a duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma aka samu wasu yan bid'a a Kano suka ce wai za su iya taka wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wai ko manzon Allah ya zo nan wuri saboda suna maulidi shehin suna yabon shehin su da waliyin su suka ce in Muhammad ya zo nan ma za su taka shi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ya ce karfin nan wallahi mutum bai riƙa ba kuma duk wanda yake da imani a zuciyarsa wallahi ba zai faɗi wannan magana ba kana da imani a zuciyarka wallahi ba za ka faɗi magana ta walaƙanci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka zo ka girmama wani malamin ka ko waliyin ka ko shehin ka sai dai in dama mutum yana addini ne ya shigo ne don ya ɓata addini don ya lalata addini ba wai addini yake son yayi ba don ya ɗauke wa mutane imaninsu da manzon Allah ta sama su je da ganin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga ƙarshen Abu Lahab da ƙarshen su Abu Ja'al da dukkan kafirai da suka walaƙanta manzon Allah ta sama tunda manzon Allah ya ga bayan su balantana wani ƙaramin kafiri ya zo a yanzu ya zo ya ce zai walaƙanta manzon Allah ta sama Allah ta'ala ba zai tale shi ba saboda haka Allah yace ya tanada masa wuta wutan jahannama tana nan tana jiran sa bayan walakantar da a duniya kuma ba dukkan wanda yake walakanta manzo Allah ta ba ko ya zage shi ko ya aibanta shi to shi ma in anan duniya bai walakanta ba ma to jiran na lahiran kuma ina nan ina sauraron sa sallallahu alaihi wasallam ya wuce nan shine dan gatan Allah shine shugaban halittan duniyan nan gaba ɗayan ta babu wani mai daraja irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulista mubarra'an min kulli aibin fa annaka qad kulista kama tasha'u wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa afdalu minka lan talida an-nisa'u yace an halitte ka baka da wani aibi kwata-kwata a jikinka ba wani abu da zaka kushe a jikin manzon Allah ko a bangaren halittan sa ko a bangaren dabi'un sa kamar ma an halitte shi yadda ya ga dama ne yace duk wani abu na aibi Allah ya kore wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun kushewa a tare da shi kuma yace ban taba ganin mutum mai kyau irin ka ba in ji a sanin mai sabi yace ko mata har abada ba za su taba haihuwa mai darajar ka ba sallallahu alaihi wasallam to da kai mutum yazo yana ta kurare wa shi masoyin manzon Allah ko wani mai jin manzon Allah sai Allah zai kona masa asiri kuma to da abun ba a baki bane a aikace ne kawai in kana son manzon Allah dole ka karanta hadisansa dole ka karanta shiriyansa dole ka dinga girmama shi kana nauyaya shi dole zama addinin ka sai ta hanyar ka zaka yi shi amma ka je ka rungumi bidiyoyi ka riga wani ka titi ta shi akan manzo Allah kuma ka zo kana da awan wai kai ne mai son manzo Allah har ka tara mutane kana jikin aikawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe Allah ya kona maka asiri kuma ka je ka zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka titi ta wani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu ya tsare mu daga bidiyoyi ubangiji ta lace wa mar'atuhu hammalatal hadab wa mar'atuhu haka nan matarsa mata halaka ita mata halaka ta shiga uku ta yi asara hammalatal hadabi mai ɗaukan kirare mai ɗaukan kirare ɗaukan kirarin nan wato zance mafi inganci kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa tana ɗaukan ƙaya ne tana sawa a hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shigewa duk inda manzon Allah zai shige ita kuma sai ta zo ta sa ƙaya a wuri don ta cutar da manzon Allah saboda haka tana taimaka mijinta wajen cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke sa ita ma halakan ya same ta tabbas ya da abi da habin wa tab ma agana anhu maluhu wa ma kasab sai yasla naran za ta lahu wa mar'atuhu haka matar da ita ma ta halaka Allah ya mata addu'an halaka kuma ta halaka kuma za ta shiga wuta mai kuna ranar alkiyama saboda me saboda ta taimaka mijinta wajen wato cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka za ta taimaka masa wajen konuwa da wutar jahannama ranar alkiyama dama a nan duniya tana cutar da manzon Allahu alaihi wasallam sunanta Arwa bintu Harbi bin Umayya asalin alkunyanta kuma Ummu Jamil ake ce mata kuma ita ƴar uwan Abu Sufyan ne sannan wannan mata ta daga cikin shugabannin mata na Quraishawa amma ta bauɗe ta kasance mai taimaka mijinta wajen kafurci da taurin kai har ya zama da kuma tana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanta sai Allah ta'ala ya ce to a lahira za ta yi ta taimake shi wajen ainihin shiga wutar jahannama ta shirya Allah ta'ala ya siffanta ta da hammalatul hadab wato wanda koyaushe take ɗaukan kirare asalin hadab kirare ne amma Abdullahi bin Abbas yake kaya ne take ɗauka tana sawa akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Jarir al-Tabari yake wasu malamin sun ce ta aibanta manzon Allah ne sarkama da talauci alhalin ita kuma kirare take tana sayarwa sai ta kai manzon Allah talaka ne ita kuma sai ta je jeji ta yi wuri ta ce ta zo ta sayar ta samu abinci dalawa ne talauci ne shi wannan to shi ne Allah ya aibanta ta ga wannan yake hammalatul hadab halin kasancewanta mai ɗaukan kirare to amma dai tafsirin Ibn Abbas shi aka fahimci jayarwa kaya take ɗauka tana kawowa a kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya taka wato ainihin ta soke shi tutu haka ainihin Ibn Jarir ya rinjayar da kuma Ibn Kathir sannan Ubangiji ya ce fi jidiha haddun min matsali fi jidiha a cikin wuyanta haddun akwai igiya min matsalin na kaba wato ko kuma a ɗaya na kaban kenan shine ganyen wato ainihin jibino a cikin wuyanta akwai wata igiya na kaba wato za a mata azaba da wata igiya da aka tuka ta da kaba na wutar jahannama a rataya mata a wuyarta ana kiyama ana mata azaba da shi Sa'id ibn Musayyib yace ta kasance tana da wani abun wuya ne na alfahari irin gulagulan nan tana sa shi a wuyanta to shikenan sai wata ran take la umti annaha fi adawati muhammadi tace sai na je na sai da wannan abun wuyan nawa na yi ta ba da kuɗi wajen adawa da manzo Allah ta sama ana cutar da shi za ta dinga ba mutane kudi suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine Allah ta'ala ke tanada mata wani igiya a wuyanta wanda kaba ce ta wutar jahannama aka tuka igiyar shi za a daura mata a wuyanta ana azabtar da shi ranar kiyama. Maimakon wannan abun wuyan nata na gwalagwalai. Abin da ake cewa jidun shine unukun wato wuya. Jidi ha aiki unukiya. Maimul kaifi na cewa wa jidin kajidin rimi laisa bi fahishin idza hiya nafaku wala bi mu'attari. Ina yaba budurwan sai na cewa tana da wuya kamar wuyan barewa kuma ba amma bai yi muni sosai ba dogon wuyan. Dan in wuya in yayi tsawo kuma zai yi muni da yawa in tsawon yayi yawa. Yace kamar wuyan barewa ne amma madaidaici ne wuyan. Kuma idan ka bayyanar da shi za ka ga hakan kuma wa laisa mubanna bi mu'attari. Wato ba abin wofintarwa ba ne daga kayan ado. Ina da kayan ado kayan kilakilai sarƙa da ainihin abin wuya wanda yake mai tsada. Malin shahi shine wajidin kajidin rihi. Wato ainihin tana da wuya irin wuyan barewa to fi jidiha wato a cikin wuyanta. Mata kuma suka ce likun ne kutila fatlan shadidan tu'azzabu bihi yawmal qiyama. Wato ganye ne na abin nan na dibino shine ake cewa kaba da Hausa wanda aka ainihin tunka shi aka tuka shi tutsawa mai tsanani shi za a dinga azabtar da shi a cikin wato ainihin wutar jahannama ranar alkiyama. To wannan ayan ta yi magana a kan Abu Lahab kuma ta yi magana a kan matarsa Ummu Jamil saboda mai matarsa ta taimake shi wajen cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da wannan ayan ta sauka ita matarsa din Ummu Jamil matar Abu Lahab sai ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda wannan ayan ta sauka ta yi magana a kan mijinta kuma ta yi magana a kanta. Shikenan sai ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin Kaaba. Ta same shi yana zaune tare da shi akwai Abu Bakar. Ta riƙo du'atu a hannunta wai za ta zo ta jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan du'atu. Ta kama hanya tana tafiya tana tafiya da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ta yi riƙe ganinta. Ya makantar da ganinka ba ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma ta ga Abu Bakar. To sai take cewa Abu Bakar ya Aba Bakrin balagani anna sahibaka ya hajuni fa wallahi law wajadtahu la daraktuhu bi hadha alhajr la daraktu bi hadha alhajr fa. Tace Abu Bakar na ji labarin abokinka ya zage ni wai wannan ayan da ta sauka ya zage ni ya mini gambo wallahi idan na ganshi sai na buge shi da wayannan duwatsu. Kuma ga manzo Allah a gabanta amma bata gani. Tace in ta ganshi sai ta bugi bakinsa da wannan duwatsu ma'ana za ka fasa masa baki. Amma ta duba sama da ƙasa gabar da yamma kudu da arewa ba ta ga kowa ba. Sai na Bakar yayi shiru manzo Allah ta sama kuma yana nan yana jin abin da take faɗa. Da ta leƙa ba ta ganshi ba ta ce to shikenan ban dai same shi ba amma ba wanda zai hana ni mai waka na zage shi. Shikenan sai ta kama waka tana cewa muzammaman a kaina wa amruhu a baina wa dinuhu kalaina. Wai abun zargi ne muka saɓawa sannan mun ƙi al'amarinsa mun ƙi addininsa ne. Tana wannan waƙan tana rawa har ta je ta kama kewaye ɗakin sa'awa. Wai ta wulaƙanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To manzon Allah ta sama yake cewa wato ainihin sahabbansa yake yanzu ba kwa mamaki yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kare ni daga zagin Qurayshawa ya subbuna muzammaman wa ana muhammadun. Domin sunan manzon Allah ta sama muhammadun ma'anar muhammadun shine abun yabo wanda ya kai ƙololuwa a siffofi na yabo. To su ba za su ce muhammadun abun yabo ba sai su ce muzammamun abun sarki wato abun kushewa. To in sun tashi zagi sai su zagi muzammaman abun kushewa. To kaga ba manzon Allah suke zagi ba. Kisa yake yanzu ba ka mamaki yadda Allah ya kare ni daga zagin Qurayshawa ya tukuna muzammaman wa ana muhammadun suna zagin abun zargi ne kuma abun yabo ne. To kaga in sun zagi muzammaman ba annabi Muhammadu suka zaga don ba daga cikin sunayensa. Shi sunansa muhammadun abun yabo. To haka suke yi ya sa nan mata wai muzammaman a kaina wa dinuhu kalaina wa amruhu a baina. Ta yi ba manzo Allah suke zagewa wani mutum ne daban zai shi sunansa muhammadun. Wai in tabbatin muhammadun din kamar ta yabe shi ne za ta ta abin nan ma'anarsa abun yabo ne. To da ta gama shirminta ta tafi sai mazafiya sai na Abubakar yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi na yi mamaki ya aka yi wannan matan ba ta ɗanka ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ai Allah ne ya rike ganinta ya hana ta gani. Kuma wannan ba shi ne faruwa ba dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin kariyar da Allah ta'ala yake ba shi. A hijira mun sha ba da kisa lokacin da suka yi nikin za su zo su kashe shi mutum 11 da takobinsu a gaban gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma karfe 12 dare dare ya tsakiya zai tafi wato ya je ibada a Kaaba kuma sun san zai fita a tayin din amma suka zo suka kewaye gidansa da takuba mazala ta kuma zai keta tsakiyarsu har ya dinga zuba musu ƙasa a kansu ya fita ba tare da tsungan shi ba daga ba da yawa wani zai same su ne kuke ce wa suka ce Muhammadu sai Muhammadu ga ya fita dun yanzu gashi ya zuba muku ƙasa a kanku kowa ne duba kansa sai ga ƙasa sai kai haka ne fa ba ce haka ne fa kaga Allah ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tafiyar musu da gani to haka nan anan ma shikenan sai zama ba ta ganshi ba kaga Allah ya kare shi daga wannan wato ainihin walakan to wannan ayan dai wato babban wa'azi ne ga dukkan wanda yake son ya tutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu kofa ubangiji subhanahu wataala yana kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai rama masa a nan duniya da kuma wato ainihin lahira wannan shine karshen wannan sura sai kuma sura ta gaba ita ce suratul ikhlas suratul ikhlas sura ce makkiya ta sauka a garin makka kuma zalla ta kuma bai hijira koma madina ba sannan tana da ayoyi guda hudu abin da take bayani kuma shine siffofin manzon siffofin ubangiji subhanahu wataala kafin da ake maka wata sura ne take bayanin siffofin Allah to ita ce suratul ikhlas tun gurungun din ta gaba da wannan sura sura ce mai muhimmanci sura ce mai falala kwarai da gaske hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wani ya tafi yaki irin sariya din nan yakin da manzon Allah ba ya zuwa yana tura wasu ne su je su yaki to da aka tura shi ya zama shine komandan wannan yaki to kuma shine mai musu sallah shine limamin su to idan ya zo in ya karanta Fatiha da sura a kowace sallah sai ya kara kuma da kulhu wallahu sai ta zama ita ce ta karshe kowace sallah haka yake jira ko inda ake wa sura bayan ya karanta Fatiha da sura to sai ya kara da kulhu wallahu wannan abu sai ba su mamaki to da aka je yakin aka dawo kamar yadda wannan ruwayan take faɗa sai suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce masa ya rasulullahi fa wannan jagoran namu ga abin da yake yi in ya karanta Fatiha da sura kowace raka'a to sai ya kara kuma da kulhu wallahu to mun kasa gane abu to shine manzala sama yake to ku je ku tambaye shi me yasa ne yake kara kulhu wallahu me ye dalili shikenan sai suka tambaye shi sai ce ni ina karanta kulhu wallahu saboda kulhu wallahu tana bayanin siffofin ubangiji subhanahu wataala yace wa ana uhibbuha ina sonta ina son kulhu wallahu saboda tana bayani akan siffofin Allah to sai aka zo aka gaya manzala ta kuma ga abin da yake sai yace to ku je ku bashi labari fa akhbiruhu inna Allah yuhibbu ku bashi labari Allah yana son sa saboda yana son kulhu wallahu a sai son kulhu wallahu yana son ubangiji ta'ala ya so yana sa ubangiji ta'ala ya so mutum a wata riwaya a tun a can din suka yi masa magana suka ce ya kake haka ko kira ka in ka karanta Fatiha da sura sai ka kara da kulhu wallahu in ma je ka karanta kulhu wallahu kawai ka bar wata suran ko kuma in ka karanta wannan suran ba sai ka kara da kulhu wallahu ba yace ni haka nake son nayi idan kuna son da muku limanci to zan ci gaba a haka in ko ba ku so ku nada limamin to su kuwa mutum ne mai daraja a wurin su mai falala ba za su so wani daban ya limance su ba ya zama limamin su ba shi suke so sai suka tare shi yayi da suka tare shi ya gama da aka zo gida sai suka kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake faruwa aka ce a tambaye shi da aka tambaye shi yace saboda kulhu wallahu tana bayanin siffan ubangiji subhanahu wataala yace yana fanta saboda siffofin Allah ta'ala da take dauke da shi sai a sai aka ce manzon Allah sai a je a gaya masa wannan abin da yasa yake son kulhu wallahu nan to da sabbin son kulhu wallahu da yake yi Allah ta'ala yana son sa to yanzu anan za ka baka fahimci cikin wannan hadisi me yasa Allah yake son sa saboda yana son kulhu wallahu me yasa yake son kulhu wallahu saboda yana son siffofin Allah subhanahu wataala to da wannan ne ke sa za ka zagaye ni da kafin fitihu kafin su ka zagaya su na kowace masaba ba masaba maliki akwai ba za ka ga inda aka ce maka mustahabi ne bayan ka karanta Fatiha da sura ka kara da kulhu wallahu ko akwai inda ka gani a ce bayan Fatiha da sura kowace sallah ka karanta kulhu wallahu sunna ne domin Allah ya soka ai ba wai karanta kulhu wallahu ne yasa Allah ya soki ba me ne yasa Allah ya soki saboda yana son siffofin ubangiji subhanahu wataala a sai idan kana son siffofin Allah ko kana son kulhu wallahu saboda tana dauke da siffofin Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya soka da a ce kulhu wallahu karanta ta sunna ne bayan kowace sura ba ai da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai fara ne inda a ce karanta ta bayan kowace sura shine zai sa Allah ya soka da manzon Allah ya ce sunnan ta al'ummarsa gaba daya to amma saboda me saboda ya karanta ta ne don son ta da yake yi don son siffofin Allah subhanahu wataala sai sa Allah ta'ala sai ya zama abin da sai yake son sa da sababin wannan wato ban gane haka ba amma a zariya na ga wani limami a wani masallaci na Ahlus Sunnah idan ya karanta kulhuwal abin nan ko shi sura sai shi kada kulhuwal Allah duk lokacin da yake limani shi na idin wannan masallacin kuma yana karantar da yadi tsari na masallacin shi fahimtan sa kawai sunna ne ka dinga karanta kulhuwal Allah saboda haka kowace raka'a in ya karanta fatiha da sura sai kara da kulhuwal Allah kulhuwal Allahu a sai mu ya zama abun mamaki ko dan zaka zage duniyan nan ba za ka ga me yin haka ba saboda an fahimci hadisin shine me son kulhuwal Allah ne yasa Allah zai so ka ba wai karanta ka ba kuma inda karanta tan sunna ne da manzon Allah ta kuma sai dinga karantawa domin sunnan ta al'umma sa to ga dan kare ka fahimci haka wanda baka fahimci hadisin bane sai sa ka fahimci haka ne to da haka idan kai sai abin ya zama wani bakon abu hadisi ya tabbata daga Anas bin Malik yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah ta kuma sai ya rasulullahi inni uhibbu hadhihi sura qul huwallahu ahad yace ina son wannan sura ita ce qul huwallahu ahad har zuwa karshe sai manzon Allah ta sace hubbuka iyyaha adqala aljanna yace son ta da kake yin nan ya shigar da kai aljanna ko da kai don kana son qul huwallahu zaka shiga aljanna imam Ahmad ya rawaito hadisin da Tirmidhi saboda haka son qul huwallahu yana da muhimmanci saboda siffofi na ubangiji ta'ala da take dauke da shi sannan hadisai sun tabbata suna da yawa kwarai da gaske da suke bayanin cewa qul huwallahu ta'dilu suluk alquran wato tana daidai da mai kashi ɗaya cikin uku na alqurani ya zo a lafazin haka qul huwallahu ta'dilu suluk alquran ya zo kuma magana ta fara ce yau zai dire zan karanta muku kashi ɗaya cikin uku na alqurani sai karanta muku qul huwallahu suka ce ai kace zaka karanta mana kashi ɗaya cikin uku na alqurani yace to ai tace qul huwallahu hadisi riwayoyi daban-daban ba sai na kawo su ba dukkanin su kuma ingantattu ne ko galibi su ingantattu ne saboda haka wannan shi yake nuna halalan qul huwallahu to amma me ake nufi da cewa qul huwallahu tana daidai da kashi ɗaya cikin uku na alqurani shin ana nufin idan ka karanta qul huwallahu za a baka ladan kaman ka karanta izo 20 ba haka bane ko in ka karanta qul huwallahu sau uku za a baka ladan ka sauke alqurani ba haka bane inda haka ne sai ai ka karanta qul huwallahu an samu garaba ka ko kawai maimakon kullum sai ka yi sauka kai za ka yi sauka 20 ma a rana ɗaya ko 100 ma qul huwallahu sau uku sau 100 ba za ka iya ba wallahi in ka zauna kai talbin ka za ka iya yi kana lissafawa qul huwallahu sau uku ka ja ɗaya a zama ɗaya za ka yi sau 100 kaga ka yi sauka 100 ke ka ga wanda ya ɗauko daga makara zuwa nashi ka fiye sauke ka yi sauka ƙila 1000 to ka ga ba haka hadisi ne ke nufi ba zance mafi inganci ba haka hadisi ne ke nufi alqur'ani kowane harafi ɗaya in ka karanta shi za ka samu lada nawa lada goma kowane harafi saboda haka idan ka karanta qul huwallahu harafi nawa ka karanta iya adadin harufan qul huwallahu karanta wanda ya karanta qur'ani gaba ɗaya ba duka harufan qur'ani ya karanta kaga goma goma sau adadin harufan qur'ani wannan kuma goma goma sau adadin harafin qul huwallahu haka ba za ka hada ba ma saboda haka abin da ake so a nuna mana anan cewa qul huwallahu ta dauko ni sako muhimmin sako wanda shine kashi ɗaya cikin kashi uku ne na alqur'ani don alqur'ani abubuwa guda uku ne aqida shine imani da Allah subhanahu wataala wanda a cikin sa akwai tauhidi sannan na biyu shine shari'a hukunce-hukuncen shari'a ibada da mu'amala da tabi'u da sauransu na uku kuma shine kissoshin annabawa da wasu mutane da wasu alfarai to idan ka saka qur'ani uku za ka ga aqida ya dauka kashi ɗaya to qul huwallahu kuma ta dauke aqidan gaba ɗayanta to da ka qul huwallahu tana maganan waye ubangiji ta'ala menene sifofinsa to da haka abun da ya shafi aqida in ka dauki wato ainihin tauhidi a cikin nan ka dauki aqida to da haka shine abun da ake nufi qul huwallahu tana karantar da kashi ɗaya cikin uku cikin abun da qur'ani yake karantarwa don gane shi qur'ani za ka ga magana akan aqida to qul huwallahu gaba ɗayan ta aqida ne tana magana akan tauhidi akan sifofin Allah subhanahu wata'ala shi yasa ta samu wannan matsayin kamar yadda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa amma in ba haka ba sai mu je mu fahimci kamar a dina ma karanta alqur'ani gaba ɗaya a dinga karanta qul huwallahu in dai don dada za ka samu to kaga kuma ba haka ba ne saboda adadin ayoyin da za ka karanta sun fi na qul huwallahu sakon da za ka gani a ciki ya fi na qul huwallahu kuma tadabburin da za ka yi ka samu wa'azuzzuka da sauransu adadin yawan wa'azuzzukan sun fi na qul huwallahu amma dai abin da ake nufi qul huwallahu tana magana akan aqida kamar yadda kashi ɗaya cikin alqur'ani yake magana a cikin kashi ɗaya cikin uku na alqur'ani yake magana a cikin aqida sai ubangiji ta'ala ba bismillahir rahmanir rahim sai ce qul huwallahu ahad
bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
وبنجي تعالى قل كذا يا موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله احد الله تعالى شيء كاني باشي ده ابو تين تاريا باشي ده وندي كما ده شيء كما باب مي تيمكا متا a cikin halittan sa da yake yi ko kuma a zakin sa shi kadai ne babu wani irin sa sannan sifofin sa ma shi kadai ne shi kadai ne a rububiyarsa da uluhiyarsa da kuma sunayensa da sifofin sa Allahu ahad ay alwahidul ahad Allah shi kadai ne makadaici wahdahu la sharika lahu bashi da abokin tarayya Allah kuma shi wannan sifa babu wani ne irin wannan sifa sai ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan suran ta sauka ne a lokacin da musulmai suka zo suka samu manzo Allah ta sama suka ce masa ya rasulullah insib lana rabbak ya rasulullah ka gaya mana dangin ubangijinka kazan su larabawa suna takama da gani ba wanda zaka samu a cikin mutane ne ya iya faɗan kakaninsa kakana na kaza ya kai na 20 ko 30 irin balarabe suna da wani ilimi na musamman ake masa ilmun ansab wato ilimin dangi za ka mutum ta faɗan kakansa kakan zai shiga maka 30 ko fiye da haka har suka wallafa littattafai akan wannan to babu irin larabawa ka ga mutum din ka ne kakan mutum na hudu ma sai ka rasa na hudu kawai iya wanda ya rayu da shi ya rike sunansa baban babansa kai biya ka ne idan ya iya da shi kakan babansa in an yi sa'a to ka kakansa na hudu kawai zai rike amma an tafi can gaba sai ka nema ka rasa yasa galibi mutane sunayensu uku ne kawai wane 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 Musa Ibrahim Ahmad shi kenan saboda haka iya uku to amma larabawa ko a yanzu nan wani zai kirga ma danginsa wani dan wani jikan wani har ya kai san babban kakan nasu suna kiyaye irin wannan dangi to su sai suka dauka ubangiji ta Allah kamar mutum ne saboda suna su din akwai sunayen kakannin su shine sunayen kabilun su ma gaba daya wani kaka ne duk wata kabila da kaji ko Adnan ko wani Quraysh ko Banu Hashim ko Banu Abdul Manaf ko Banu Quza'a ko waye ne duk zaka samu Banu Umayya duk zaka samu sunan kakan su ne shine sunan kabila da yake kace manzo Allah ta sama ya rasulullah ka ga mana dangin ubangijinka wai shi Allah dan waye jikan waye dan tattafa kunnin waye kaga ba su san Allah ba wai a ga musu dan waye jikan waye ne dan tattafa kunnin waye saboda alfahari da dangi da suke yi to shine Allah ta'ala sai saukar da wannan sura yace kul ka ga musu ya rasulullah ta sama huwallahu Allahu Allah subhanahu wa ta'ala ahad huwallahu ahad Allah shine makadaici ba shi da abokin tarayya sannan lam yalid ku Allahu samad Allah shine abun nufi da biyan bukata bayan kasancewar sa makadaici kuma kowa yana bukatan komai shi zuwa gare shi kaga bai da dangi kenan wanda na bukati baba wanda zai je bukatun wata kariya a wurin sa ko wani abun alkhairi ko ya sallafa masa a rayuwarsa bai da kaka bai da dangi Allahu Allah as-samad shine abun nufi da bukata an maqsudu fi qada'i hajat duk wani mai bukata yana tinkaran Allah ne subhanahu wataala kisa Abdullah ibn Abbas yake as-samadu shine alladhi yasmadu al-khalaiqu ilayhi fi hawaihi wanda halittu suke nufansa domin biyan bukatan su saboda haka ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghani ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah ta'ala Allah kuma mawadaci ne saboda haka Allah ba bukatan komai a wurin kowa amma kuma kowa da komai yana bukatuwa zuwa gare shi shine ma'anar asama sai ba ka bukatan komai a wurinka amma kai kuma dole ka bukace shi wasu mai suka ce ma'anar asama shine as-sayyidul ladhi tahat su'duhu wato shine shugaba wanda shugabancin sai kai matika wato mai jibintan al'amuran mutane wanda jibintan ya kai matika to amma na fassaran farko ta fi wato ba kowa yana bukatan komai zuwa gare shi wata ma'anar kuma akwai su ayoyi da suka ba da wannan ma'anar Allah shi yake jibinta al'amuran bayinsa kuma ya kai matuƙa wajen jibinta al'amuran bayinsa ne amma a samad ana nufin wanda kowa yake buƙatuwa wato ainihin zuwa gare shi shi kuma ba buƙatan komai zuwa ga kowa sannan lam yalid bai haifa ba wato bai da ɗa bai da ɗa kwata-kwata ai ɗa buƙata ne take samu take za a neme shi ko yanzu mutum a rayuwarsa in bai da ɗa abin tausayi ne ko ba haka gane abin tausayi ba ne sai ya girma in yi nisan kwana sai ka ga ƴan uwansa ba za su iya tallafa masa yadda ƴaƴansa za su tallafe shi ba za ka ƴaƴa rahama ne to me yasa saboda mutum gajiyayye ne nan gaba zai gajiya kai ko ba nan gaba ma ai yanzu ma kana buƙatan taimakon su to Allah subhanahu wataala ba buƙatan komai wurin kowa shi yasa ba ya da ba ya da kwata kwata sannan wa lam yulad kuma ba haife shi ba ba ya da baba kwata kwata bai haifa ba kuma ba haife shi ba idan an ce yana da baba a sai yana da farko kenan duk wanda kaje yana da baba to da an yi babu shi kuma babu baban sa ma sai aka samu baban sa shi kuma ba a san ma da aka same shi ba daga baya sai aka same shi to Allah ta'ala kuma tuntunin yana nan tun bauri fil azal ba ai wani zamani wanda babu Allah ba bai wani lokaci da babu Allah ba kuma nan gaba ba za a wani zamanin da babu Allah ba to da haka Allah madawwami ne tuntuni kuma yana nan kuma bai zai kare ba shine huwal awwal wal akhir shine na farko kuma shine na karshe laysa li awwaliyati ibtida'un wala li akhiriyati intiba'un kamar yadda ibn abi zaid ya faɗa cikin risalarsa wato farkon Allah bai da farko gabatuwan Allah bai da farko tuntuni yana nan ba wai a da an wani zamani babu shi ba sannan karshen sa kuma bai da karshe wato dawaman sa ba ta da karshe wannan shine ubangiji subhanahu wataala saboda haka ubangiji subhanahu wataala lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba in ya haifi wani da ai zai zama akwai kazanta a cikin al'amari don an san ta hanyar da ake samun ta kuma zai zama yana bukata shi ma bukati ne kenan yana bukata wanda zai tallafa masa ba bukatan wannan sannan bai haifa ba kuma don bai da farko ba haife shi ba don bai da farko ga Allah ta'ala bai da mata ma ballan sana yi ta yasa ubangiji ta'ala sun ayoyi da yawa yake gargadin masu cewa Allah yana da ɗa wanda suke cewa annabi isa dan Allah ne su ne nasara ko mushrikai da suke cewa wato mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma su bauta musu ubangiji ta'ala yake cewa wa qalu takal Allahu walada laqad jitum shay'an idda takadu as-samawati yatafakkarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada Allah ta'ala yake suka ce wai Allah yana da ɗa mushrikai suka ce mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne to sai Allah ta'ala ce sun zo da mummunan abu sama ta kusa ta kikkece ta tsage ta fado kasa ta tsatsage duwatsu su rushe gaba ɗayan su da sababin an ce Allah yana da ɗa to da haka wannan babbar magana ne a ce Allah yana da ɗa idan yana aka ce yana da ɗa to sama tana kusa tsatsagewa kasa tana kusa ta girgiza ta kikkece ta rushe duwatsun nan suna kusan su fado duk da ƙarfin da suke da shi da sababin an ce Allah yana da ɗa to da haka ubangiji ta'ala da ya rikida ba kwata-kwata kuma faɗan wannan maganar mummunar magana ne a ce Allah yana da ɗa masu cewa annabi isa ɗan Allah ne su daina faɗa suna faɗan mummunar kalma masu cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne su daina faɗa suna faɗan mummunar kalma wanda Allah ta'ala yake fushi da ita to amma Allah ta'ala sarkin haƙuri ne sai mutum ya yi hakan ɗin ko bai ce mata komai ba don manzala ta kuma yake babu wanda ya fi Allah haƙuri yake haƙurinsa kuma shi ne za a zage shi a ce yana da ɗa a ce su uku ne amma wanda yake faɗan sai kaga yana ba shi lafiya kuma yana ba shi arziki shi ke nan bai damu ba don duniya ba komai ba ne sai an je lahira a ɗanɗana masa kuɗarsa to saboda haka zagin Allah ne a ce yana da ɗa amma wasu ba su gane ba ubangiji ta'ala a cikin suratul an'am yace bari'u as-samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba Allah ke kirkire samai da ƙarfai gaba ɗaya duk hadisan nan naka ne ya za a yi a ce yana da ɗa kuma alhalin bai da mata wanda bai riki mata ba a ce yana da ɗa ubangiji subhanahu wataala bai da ɗa sai yasa manzala sama aka ce gaya musu kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin ka gaya musu da a kaddara Allah yana da ɗa ai ni ne farkon wanda zan bauta masa Allah bai da ɗa inda Allah ya da to ya ɗan zai zama kenan shi ma aka kenta sai dai a bauta masa kenan ko kaga an bauta masa kuma ya zama masu wanda ake bauta din sun zama guda biyu domin wani matsayi za ka ba wa ɗan Allah in ba ka bauta masa ba kaga dole matsayin ya zama sama da matsayin da za ka ba wa manzonni sama da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka shirka sai ka bauta masa don in aka bauta masa kuma sun zama dole guda biyu shi Allah Allah dan zama Allah kaga an koma addinin Kirista ke addinin Yahudu addinin Nasara Yahudu suka ce Uzairu dan Allah ne Nasara suka ce Annabi Isa dan Allah ne kaga sai zama bar addinin musulunci gaba da to Allah ta'ala bai da da to da ka ce kirkire halittar samai da karsai ya halitti dukkan duniyar nan kowa da kowa bawan sa ne ina sarrafa mutane yanda ya ga dama bayan sa ne bai zai dada kai din bawan sa ne to wani zai dada kuma bangiji ta'ala da ya rike da ba sannan Allah ta'ala ce wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa lam yakun ahadun babu wani mutum daya da ya kasance kufuwan kini da hu ga Allah subhanahu wa ta'ala me ya kini shine masif babu wani wanda za a yi irin Allah ne babu wani halitta kwaya daya a cikin halittun Allah ko mutane ko mala'iku ko wani abu daban wanda za a ce wato matsayin sa da Allah shine ma'anan kufuwa babu wanda ya kama da Allah ba wanda za a ce dari bisa dari irin Allah ne babu shi a zatin sa shi kadai ne bai da kimi wato ba a zatin Allah shi kadai ne ba za a ce ga wani Allah banda wannan Allah ba ai ubangiji ta Allah ce abin nan da a ce akwai wani Allah banda shi a kamar da kafai din nan da kamar za ta ruto in da ake akwai wani Allah, lauka na fihi ma alihatun illallah la fasadata, da ake akwai wani abu daban Allah abun bauta a sama da ƙasa ba Allah ba, to da sama da ƙasan da sai su rushe. Domin ne an samu masu mulki guda biyu a gari ɗaya kenan, kaga a gari ɗaya ba a gwamnoni biyu, ko ana yi ba a shugaban ƙasa guda biyu, ba a sarakuna biyu, in ana yi aka ce matsayin su ɗaya aka yi su a gari ɗaya, to yaƙi za a yi, kowa zai ja jama'a su a kama yaƙi don ya kwace ƙarfin mulkin gari. To haka nan a duniya mai mallakar duniya guda ɗaya ne shine Ubangiji Subhanahu Wataala. Shine Muhammadu Aminu Shankiki yake cewa nan akwai dalili na hankali da zai nuna maka Allah Ta'ala shi kaɗai ne, domin shi ya halicci sama da ƙasa shi kaɗai. Inda su duniya suka halicci sammai ɗin nan suna can sama, su suka halicce su, yake wallahi da ka ji kokuwa, da ka ji yaƙi a can sama, ana yaƙi ana ɗayan yana ƙoƙarin ya ci galba a kan ɗayan don ya kwace sama. Yake to amma tunda baka ji kicikicikicikim ana faɗa a sama ba, baka ji ana dukan juna a sama ba, to Ubangiji Ta'ala shi kaɗai ne a sama. Bayi da mai tashin karan hanci, bayi da abokin tarayya, ba wanda yake da irin matsayinsa ba da kana ce zai kwace masa mulki. Kama a nan duniya in aka yi sarakuna biyu ko shugabanni biyu sai a kama yaƙi. To tun da saman nan take zaune lafiya ba ta kulme ba, ba ta tsage ba, ba mu ji ana yaƙi a sama ba, ba mu ji ana kokuwa ba, to Ubangiji Ta'ala shi kaɗai ne mahaliccin sama. Haka annabi Muhammad Zami shin kida cikin abu al bayani bayani. To da haka Allah Ta'ala ba yi da wani irinsa, babu wani mai zafi irin zafin Allah, wanda tun musulmi sun yi ijma'i a kan wannan. Sannan kuma shi kaɗai ne a rububiyarsa, shi kaɗai ya yi halittar nan sama da ƙasa, babu wanda ya taimake shi, ko mutum ɗaya ko wani abu daban, ko mala'iku ba su taimake shi ba. Inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, al'amarin sa in ya ce in yi nufin zai abu, sai ya ce abun kasance, shikenan sai abun ya kasance. Shi kaɗai ya yi, ba yi da mai taimako. Kuma duk duniya da za a zuwa irin halittar Allah ba za a iya ba. Sannan shi kaɗai ne a uluhiyarsa, wato a cancantan a bauta masa, shi ne ma'anar la ilaha illallah, ba abun bauta da gaskiya sai Allah, ba wanda ya cancanci a bautawa sai Allah Ta'ala shi kaɗai. Sannan shi kaɗai ne a siffofinsa, babu ainihin wani wanda yake da siffofi na haƙiƙa irin Ubangiji Subhanahu Wataala. Ko da sunan ya iri ɗaya, na Allah daban ne, shi na wancancin naka bai kai na Allah ba. To da Ubangiji Ta'ala ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, babu wani abu irin Allah, Allah shi ne mai ji mai gani, zatinsa ba irin na kowa ba, haka siffofinsa ma ba irin na kowa ba, nasa daban ne. Ko da an ce yana ji yana gani, to kai ai jinka da ganinka takaitacce ne, na Allah kuma ba shi da iyaka. Abinda ke kusa da kai za ka ji, ko in an maka waya, ko in ka buɗe rediyo za ka ji, amma abinda yake nesa da kai ba za ka ji ba. Sannan abinda ke kusa da kai za ka gani, wanda yake nesa da kai ko aka sa maka shamaki wani abu ya kare ka ba za ka gani ba. To amma Allah Ta'ala kuma ba abinda yake kula masa sama da ƙasa. Duk wani motsi da ake a duniya Allah Ta'ala yana ji, duk wani abu da ake a duniya Allah Ta'ala yana gani, babu abunda yake shige masa duhu. To kaga a sai shi kaɗai ne a cikin siffofinsa, shi ne ma'anar walam yakun lahu kufuwan ahad, babu wani kini irin Allah wanda yake da iko irin na Ubangiji Ta'ala, ko yake ayyuka irin na Allah, ko ya cancanci a bauta masa kamar yadda ake bauta Allah Ta'ala, ko kuma ya zama yana da sunaye da siffofi irin na Allah Subhanahu Wataala. Ubangiji Ta'ala ya ƙara mana imani, ya ƙara mana tsoron Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Kafin a fara tambayoyi kar in manta, jiya na manta ban sanar da cewa gobe za mu rufe tafsiri ba, amma ko ban sanar ba dai ina ga mutane za su iya fahimta, tunda yadda muka koro karatun muna son mu sauke ne, kuma alhamdulillahi Allah ya sa za mu sauke din gobe in Allah ya kai mu. Saboda haka yanzu surorin da suka rage mana surori ne guda biyu, ‘yan uwan juna tagwaye guda biyu su ne Falaki da Nafi, kuma in Allah ya ga gobe ne za mu fassara su, kuma sai a yi jawabi na rufe wannan tafsirin. Ubangiji Subhanahu Wataala ya kai mu gobin, kuma ya samu ganta lafiya. Allah ya nuna mana rufe wannan tafsirin, Allah ya ƙara fahimtar da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan mai tambaya yake cewa malam, ina da mata, ina da mataye, amma ɗaya daga cikinsu uwar gidan kuma Allah ya majalace ta da rashin aihuwa, sai ina yi mata kyautu suka na kuɗi da har na saya mata gidawa da makamantan irin wannan, amma tsauran matana ba su sani ba. Hakan da na yi nan na yi don kwantar mata da hankali ne, wannan malam na yi daidai.
To wannan kuskure ne, ko da ba ta haihuwa ba za ka mata wani abu wanda ba ka yi wa ainihin wato ‘yan’uwanka ba, a ‘yan’uwanta ba. Idan abin da za ka yi dabara shi ne, in matar gidanka ta haihu akwai zannuwan da za ka saya mata na haihuwa, to in ka tashi sai ka haɗa da ita. Tunda ita ba ta haihuwa, duk lokacin da ka zo za ka saya wa ɗaya kishiyarta wato irin kayan hidimomi na suna irin a tamfa da sauransu ita wannan din ma sai ka mata daidai gurgudu wannan shi za ka kwanta mata da hankali amma kan kawai ba za ka je ka ba ta gida ka sai mallakanta ne saboda ba ta haihuwa ba ko kuma ka je ka dinga kuya kana mata wasu abun alkhairi saboda ba ta haihuwa wannan bai kamata ba domin suna da haƙƙi daidai wa daidai wannan haihuwa kuma na Allah ne Allah ne bai ba ta bai da rabe ta da wannan Allah ta'ala zai saka mata alahira damuwan da take ji da shi na rikin haihuwa zai zame mata lada gobe kiyama amma kada a dinga bambancewa sai zama kamar wato an zalunci sauran ne dole kai adalci a tsakanin matanka kada ya manta insha Allah gobe muna tsammanin za mu fara tafsiri nan da wuri saboda kasancewa akwai jawabi da za a yi na baki in Allah ya da karfe 9 da insha Allah za mu fara ko da dan kadan saboda mun rufe tafsiri yola a yau ina ganin kila ba wani abun da zai rike mu dama muna tafsiri ta yamma ne ko dawo kusan mun gariba ga shan ruwa akwai gajiya kuma dan duba abin da za a fada da dare shine yake kawo makaran amma gobe in Allah ya da bamu da wannan uzuri ina ganin Allah da zan fara da wuri saboda jawaban da za a yi daga baya kada a ci lokaci da yawa don mu samu mu tashi da wuri na'am
wannan mai salbai yake cewa mafi ya ta aike ni sai da na fita sai kudi ya fadi da na je wajen sayan kayan sai ni mafi ya ta tace da Allah ba ta bashin kayan nan ba tare da tsasan naka da bashi bane na dawo da ko ya dawo da sarkon bashin da wasu yan kwanaki sai ya rasu mahaifiyar ta rasu to shi wai malam bashi mahaifiyar ce za ta biya ko kuma yana kai shi
sai wannan ko shi zai ba kansa ansa kai ka je ka ciwo bashi ba ita tace ka ciwo ba to kuma tare duka ce ita za ta biya za ta biya to da haka kai ne za ka biya bashi kai karin gumo wa kanka da da kudin suka fadi sai ka zo ka ce mata to kudin nan sun fadi ba kaga za ka iya hakuri tunda mahaifiyar ka ne amma ka ne da rungumo bashi kuma ka ce ita da rungumo wa wanda ba za ka tsora mata wasiqan da Allah bai tsora mata ba to da haka ka je ka biya bashi
wannan yake cewa malam idan kina ka mai karatu Qur'ani a kusa da ni yana karatu yanzu kan ayar sujada yayi sujada duka cewa ni ba na cikin masu karatu ina da alwala zan iya yin sujada
zaka iya yi idan ka zauna don sauraro ne shi ne suka kai malayan fiƙo suka ce al-mustami'u wa sajada al-mustami'u lis-sami'u amma inda mai askari yake cewa abin mai askari na wato mai sauraro yana yin sujada din mai kira'a amma banda wanda yake kawai wato kana zaune a wurin dama don sauraron kira'a shikenan idan yayi sujada sai kai amma ka zo wucewa ne kawai kaji mai kira'a yana kira'a ya karanta wurin sujada to ba za ka rasa kai sujada ba don ba sauraro al-Qur'ani kake yi ba ko da haka shi yasa mamushi yana yi saboda yana sauraron kira'a liman haka yin wani yana karatu alkur'ani don ka saurare shi ka zauna za ka yi wannan sujada amma in ka zo wucewa ne sai ka ji ko kana hira da wani a gefe kawai kai ba sauraron qur'anin kai ba kaga yayi sujada kai ma ka yi a'a sai dai in ka saurari karatu na'am
kace don Allah bala a sai maka mini a bali wa bisamun ina tare da miji na muka samu sabani ya ce in je gida daga nan ya kwashi kaya na biyo ni shi bayan wasu yan kwanaki sai aure a daki na imanin watanni takwas yanzu ina nan a gida bai ce ya sace ni bai ce kuma bara gani
eh to yanda za shi ne a je a neme shi kina da manya ai kina da waliyanki dan uwanki iyayenki ko yayinki ko bakwanunki sai a kira shi a ce to ka ce wacce ta dawo gida ka turo mata ainihin kayanta shin kana nufin ka sake ta ne ko ya kake ni babu ruwan mu da wani magana yayi aure ko bai ba wannan tilka masalatun ukhra wani wata matsala ne mai zaman kanta daki ta sane zai iya aure amma yaya aka yi ka sake aini abin nan ka turo ta gida da kayan ta kuma har yanzu wata takwas ba kai bayani ba in ka sake ta ne ka fada sai sai wani auren in ko ba sakan da kai ba to ka zo ka dauki matar ka to da haka za a tsaye da shi a kawana in yace shi bare dauke ta kuma bai sake ta ba sai a kai shi kotu alƙali sai ya yanke hukunci amma ba a kira shi an tambaye shi ba to kaga ba za a yanke hukuncin ba san dine ne ya faru ba na'am
niyyar sallah malai in na zo bin liman sallar isha'i zan yiwu in buɗe baki in ce na yi niyyar bin liman sallar isha'i farilla in na haka ya yi
to zai yiwu kan sai dai bai yi ba in ka ya kalli don za ka iya yi amma a shirya'ance ba a buƙatar haka ba a buƙatar haka niyya a zuciya take a niyyatu mahallu halqan a zuciyarka ka yi niyyar sallan azhar ko da liman shi kenan ba sai ka faɗa da bakinka ba faɗa da baki wannan saɓanin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam
wannan malam yake cewa idan mutum ya yi sallah yana zaune a wurin an ce mala'iku suna yi masa addu'a na roƙa masa rahama to idan ya matsa daga inda yake zaune ko ya koma wani katanga ya jingina ya bar inda yake zaune shi kenan mala'iku suke karɓar shi
yadda dai hadisi ya nuna ma dama fi majlisi matakar yana nan a wurin inda ya salla wani ne mala'iku za su dinga bai kuma alwalaka ba tawarware ba nan ne za su dinga masa addu'a Allahumma ghafir lahu warhamhu to kaga idan ka kalla ka ka tafi kuma to hadisi ya nuna ce matakar kana inda kake zaune to kaga wannan ko da dai wasu shaye ka ba to wannan dai addu'an kan tana da alaka da zaman ka a inda kai salla wannan shine wato abinda hadisi zahirin hadisi ya koya amma kuma in ka gaji da zama a wurin ka iya tashi ba dai ka ci gaba da wasu ibadun naka kuma zaka samu wata fadana daban banda wannan falala din
sai wa furu'u addu'a ko wanda suka rubuta jaraba suka gama suna roƙon malaka sai su da addu'a Allah sai su ci jaraba akwai kuma wa'anda ba su da lafiya akwai wasu damuwa akwai wanda ya gina yayi bude sabon shago shi ma yana so a sa shi addu'a